يا الله يا الله لك الله لكي لين رقى بروتك تهتبوا إيوا
Masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da kowa shirin domin iyali alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bada umarnin rufe makarantun Islamiyya da aka gano suna gasawa mutane a Kuba wannan ya biyo bayan ceto ɗaruruwan mutane da suka hada da kananan yara 77 a garin Kaduna da kuma na baya bayan nan wanda bore da waɗansu da ke irin wannan makarantar a garin Daura suka yi ranar Lahadi bayan da wuya ta ishe su ya kai ga ceto su da kuma samame da jami'an tsaro suka kai a wani gidan horar da kangararru da ke garin Katsina a cikin hirarsu da wakilin Umar Faruk Musa kakakin shugaba Muhammadu Buhari Garba Shehu ya bayyana matsayin shugaban kasar
wurare da ake kafawa wajen a kyautata ko a gyara halayen kangararru yara ko matasa amma kuma ya zama ana cin su garafi ana keta haƙƙinsu na ɗan ƙasa ba tare da bin doka ba. Saboda haka zahiri an nemi cewa duk inda aka samu irin waɗannan gurare a ɗauki mataki a kansu kuma abin da ya faru kenan a waɗannan gurare da ke magana da kai.
Akwai yiwuwar cewa za a gabatar da waɗannan mutanen ko shugabannin irin waɗannan gidajen gaban kuliya ko ko akwai wani mataki a doka da gwamnati za ta ɗauka domin ta tabbatar da irin waɗannan gidajen ba sake kunno kai a cikin Najeriya ba.
To doka dai akwai shari'a dai da za a gabatar da wanda wasu waɗannan ɗin da aka sama na bayan nan idan dai ba an samu saɓani ba aiki ne amma ba da umarnin cewa a je a gabatar da su a gaban kuliya malamai da suke aiki tare da su a waɗannan gurare har yanzu da su samu ba ana neman su idan ko aka kama su su ma ko lalle za a ɗauki wannan mataki a saka su a gaban mai shari'a zancen doka ko a ce za a haramta su wannan abu ne da yake ya kamata al'umma ta san cewa idan jama'a suka tashi duk dokar da za a kasar nan idan mutane da su sa ido sun hana abubuwan nan da kansu ba doka ba aiki za ta yi ba kar a manta cewa irin waɗannan gurare ko sansanoni na tandararrun yara ai a cikin al'ummomin mu suke da wuya ka samu birni ko na gari da babu irin wannan makaranta mutane kuma suna jin abin da ake yi suna ganin abin da ake a waɗannan gurare kuma su shiru ya su saba saboda haka ashe nauyi akan jama'a take duk inda aka gani a fito a ga hukuma dan a kai mataki
a cikin hiramu da ita bayan ceto ɗaruruwan mutane a wata cibiyar da ke Kaduna makonni biyu da suka shige Kwamishinan mata da bunƙasa rayuwar al'umma ta jihar Kaduna Hafsat Muhammad Baba na nemi sanin wanda zai kula da rayuwar waɗannan mutane da aka ceto waɗanda da dama za su fuskanci ƙalubalen rayuwa sai ta bayyana cewa
mutanen jihar Kaduna dole gwamnatin jihar Kaduna ta riga ta ɗauki nauyi kuma shi yasa duk muka karɓi su adireshi da lambobi da komi to yanzu muna tsari ne muke so mu shimfiɗa wanda za mu kira su za mu zauna da su saboda mu ga me tsari suke so akwai waɗanda suka ce suna makaranta suna son su koma makaranta akwai masu son su koyi sana'a to saboda haka tsarin mu zai fitar da cewa in kana son ka koyi sana'a ne wani irin sana'a kake so idan kuma kana son ka koma makaranta ne shin wani aji dama ka gama primary ne secondary ne da sauransu to za ka koma ka je kai kamar yadda wanda yake ya gama master's din nan yana da master's guda biyu sai ya ga mu yace yana son ya yi PhD to shi ma za mu zauna tare da shi mu ga wani irin taimako gwamnati jihar Kaduna za ta yi a tabbatar cewa ya koma ya yi wannan PhD da yake ba wai mun fasa ne kawai su koma gida haka nan ba a'a dole ne mun fitar da tsari yadda ko da wani lokaci muna tare da su kuma duk abin da suke so za mu yi musu banda haka nan kuma akwai likitoci da muke aiki tare da su wanda ko da wani lokaci za su zo su gan su a dinga mu'amala da su ana duba lafiyarsu ana duba kwakwalwarsu da sauransu saboda su samu kuma su dawo kamar mutane kuma a gwada musu cewa ba wai cin su aka yi ba a cikin al'umma ba amma kuma ƙananan yara dole ne mu iyaye muna da rawar da za mu saka mu iyaye dole ya zama dole a gare mu kula da ƴaƴanmu mu musu tarbiyya ba zai yi ka ci haihuwar yara a dinga kullo su kifi sai sun lalace suna kana neman wanda za ka kai ma ba a'a ya kamata a ce kana cikin rayuwar yaronka tun daga ran da ka haife shi har ya kai munzalin mutum domin sai muna ganin cewa duk da gwamnati za ta yi amma kuma muna neman gudunmuwan su kansu iyayen domin su miƙe tsaye tabbatar cewa tarbiyya fa a hannun iyaye take kuma dole ne tarbiyya iyaye ne ya kamata su kafin duk wani wanda ya kamata ya taimaka ya shigo cikin wannan al'amari.
To Hajiya, kin sanin kowa ne motar gwamnati gaskiya ba ta gudu. Wato gwamnati za ta ce za a yi kaza, amma za ka ɗauki lokaci wani kun ƙayyade ma kanku zuwa lokacin da za ku ɗauka na ganin cewa kun cimma burorinku dangane da waɗannan yaran. Kamar yadda ake bayani, waɗansu iyayen nan sun kawo ƴaƴan nan ne don a tarbiyyantar da su, a ladartar da su, ba karatu suka kawo su ba.
Ina tabbatar miki da muna da irin wannan abin ka'idoji. Na akwai na ɗan ƙaramin lokaci, akwai na matsakaicin lokaci, akwai kuma na dogon lokaci. Kamar yadda na gaya miki, waɗannan yaran suna hannunmu, kuma ba wai mun bar su ba ne. A'a, yawancin yaran nan suna buƙatar a kula da su, a saurare su. In ka saurara mutum ma shi ma wani lokaci daɗi ke gare shi, akwai ɗaya daga cikin sunan shi Yemi. Makalemu ma ya ce min, "Mama ni zan bi," ya ce ba damuwa. To kin ga yana neman wanda zai magana da shi, tun da muka je wurin nan muke magana da shi, muke nemi me yake so, me ya faru, yana faɗa mana abubuwan da yake damun shi. To kin ga ya kamata a ce dukkan waɗannan yaran, kin ga abin da muka yi niyyar yi shi ne, kamar yadda na ga miki magana makaranta. Dole ne za a tabbatar cewa an maida su makaranta, kuma za mu sa ido za mu kuma lissina. Wannan abin ba na ma'aikatata ne kaɗai ba, akwai ma'aikatar ilimi, akwai ma'aikatar ƙananan hukumi, akwai kamomi na ƙananan hukumomi wanda duk mun tare yanzu ana magana cewa to kamar gidajen waɗannan inda ake wannan horo ɗin, kin gane duk da mun ɗauko waɗannan yaran yanzu, ai ba za a rasa waɗansu gidaje waɗanda suke nan ba kuma waɗanda suke irin wannan horo, amma abin da muke ta shi ne cin a bi ƙa'idoji kuma a bi tsari. Idan akwai tsari, ba abin da zai gagara. Tsarin da muke nufi shi ne a gwamnatance a zo irin wannan gida a yi rajista. Muke rajista da gwamnati, a faɗa ma gwamnati muna son mu buɗe abu mai kama da kaza, mai kama da kaza, muna son gwamnati shigo ciki. Mene ne tsarin gwamnati? Tsarin gwamnati za ta ce a'a, kowane ɗaki kare wuce mutum huɗu ko mutum shida, muna son a tabbatar akwai ruwan famfo, akwai abin da shan iska sosai da sauransu, wani irin abinci za a ba. To duk kin ga wannan haka hannu ne gwamnati a tabbatar an yi abin da ya kamata. Sannan kuma in ana neman malaman asibiti wanda za su kula da irin tarbiyya ko ɗabi'a yaro ko kuma canza tunanin yaro, duk akwai irinsu a cikin gwamnati, to dole ne a haɗa hannu. Amma mu abin da muke ta ba masu ana buɗe irin wannan, kawai mutum ka je ka buɗe, ka rajube, babu doka, babu oda, sannan kuma in aka ce a gyara sai kuma ya zama matsala. Duk muna nan ne domin mu gyara, daga iyayen har malaman makaranta, amukan wanda muke gwamnati har waɗanda suke jami'a tsaro, kowa yana son ya tabbatar cewa ana tafiya da al'amura yadda ya kamata. Ina tabbatar miki cewa nan da ɗan kwanaki in kika sake tafi a zan ce miki ga inda muke, ga kuma inda yaran nan suke. Sannan kuma idan kina so ki ji daga gare su, za mu haɗa ki da su, ne su kai ma ki tambaye su, saboda su yi miki bayani, su faɗa miki kuma daga inda aka ɗauko su, amma yanzu ga inda suke.
Yawa, to za mu so hakan na Hajiya. To ranar da wannan lamari ya faru, mun samu wani bako da ya zo daga jihar Kaduna ya ziyarce mu a ofishin namu, yake cewa ai in aka je jihohi za ku sha mamakin yawan irin waɗannan makarantu da suke nan. Kukan ji irin waɗannan bayanai, in kuma kuna jin irin waɗannan bayanai, wani mataki kuke ɗauka na ganin kun binciko domin ganin ba ci gaba da samun irin hakan ba, musamman a jihar ku ta Kaduna, tunda dai ku jihar ku kuke iko da ita?
Muna ji duka a jihohi balagna na arewa da akwai irin wa'annan makarantu, amma bari mu magana jihar Kaduna. To kamar yadda kike faɗa din, tun da wannan abin ya faru an zo ana ce mana ai akwai makarantu wuri kaza, akwai makarantu wuri kaza. Yanzu abin da muka ce za mu yi shine muka ce za mu yi kididdigar irin wa'annan makarantu. To saboda haka yanzu magana da muke miki, ma'aikatu wa'anda suke da alhakin yin wannan an riga yanzu za a zauna, kuma za a bi sawun irin wa'annan a ga cewa an tsaftace su. Kuma mun riga za mu aika da saƙo, saboda akwai ƙungiyoyi waɗanda suke da irin waɗannan makarantun. Muna son mu zauna da ƙungiyoyi, muna son mu zauna da malaman addini, muna kuma son mu zauna da sarakunanmu. Domin saboda duk abin da muke yi yana faruwa ne a cikin banda birni, kuma yana faruwa a ƙauyukanmu. To dole kin gani ko da mun an yi magani na birni sun kaci, amma kuma in yana nan a ƙauye kin ga an gudu ba a ci gaba kenan. Saboda haka duk mai wani ruwa da suke da sauransu, muna fatan cewa za mu zauna, saboda ne ba mu san ma mu je mu ce muna wani mamaya ko wani abu. A'a, idan ana da irin wannan wurin na horarwa da sauransu, muna son kawai su shigo wurin gwamnati, muna da shi ku zo ku gani da kuke son mu tafiyar da wannan wuri, ya za mu haɗa hannu, ya za mu yi aiki tare. mu abu da muke fata kun miki san mu gani kenan.
To za mu ci gaba da bin diddigin wannan batu da kuma rahoton kananan yara tara da aka sata daga Kano aka kai su gabashin kasar inda ake zargin waɗanda suka sace su da sauya musu suna da kuma tilasta musu zama Kirista. Za ku ji bayanan hukumomi akan wannan lamari. Yanzu dai a madadin wakilin Umma Faruk Musa da ya bada gudunmuwa daga nasarar wannan shirin da kuma Tubahiro Dodone daidai da sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa.
Kai mata su ne duniya, su ne dadin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. Komi dan su muke.